الحميد ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نصيرا أم يحسدون الناس على ما آتيهم الله من فضلهم فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما
والذين آمنوا
سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
ركاموا
لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا
الحمد لله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم وانا مسلمي يوم وانا أهل السنة يوم إزالة سورة الأمة باكيدة إنا فارا ودقسون الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته دكم بوديا تتبتق الله سبحانه وتعالى mai komai da ya tattara mu a wannan masallaci namu dake nan headquarters din mu dake nan Otako Abuja ina addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka cikin wannan taro
amin
babu shakka jawabai sun gabata kuma gamsassun jawabai daga babban sakatare jama'a shugaban majalisar malamai ya biyo baya yayi bayani abin da yasa na fara jawabi na da cewa ƴan uwa musulmai maimakon irin wannan taro na kan ce ƴan uwa na ƴan izara akwai dalili taron da muka yi a Kaduna kafin mu tafiya zuwa Saudi Arabia, na bude taron da cewa ƴan uwa ƴan izala nake musu bayani
kwarai
a sai ban sani ba masu sauraron sun wuce ƴan izala ya kai al'ummar musulmi baki ɗaya ake magana da su to ina fata duk wanda ya ji ba daidai ba ko aka mishi ba daidai ba ko aka yi bayanin da bai gane ba yayi soke-soke maganganu ina fata Allah ya gafarta mana mu da su baki ɗaya ƴan uwan taron a lokacin da muke bayani asalin wannan taro ba wai ƙungiyar izala ce ta shirya ba ya kamata a gane amma da yake dukkan ƙungiyoyi suka haɗu suka aminta cewa a yi haka taron ya yi kama da taron musabaka na alƙur'ani
gaskiya
taron musabaka babu yadda za ka yi taron musabaka na alƙur'ani ka ce ƙungiyar izala ce kaɗai take musabaka sai dai wanda ya ware shi kaɗai da yake baya so ya zamanto an shugabance shi sai shi shugaba ne kullum to shi ai in kana neman wanda ya ware in ka same su sun zamanto innama ya'kulul alganam zai yi min alganam
alqasiya
saboda haka sai kenan tunda sun ware ba sa cikin wannan taro to amma majoritin al'ummar musulmi suke gudanar da musabaka na alqur'ani a ƙasa baki ɗaya to irin wannan taron da ake yi kuma aka sake ganin cewa ya cancanci a yi wani mu'tamar a yi wani taro da za a ƙara fito da wato darajoji na makaranta alƙur'ani mai girma darajojin littafin alƙur'ani mai girma da kuma ƙoƙarin haɗa kan al'ummar musulmi saboda su samu wani inuwa guda da za su iya tattaunawa su gane bambance-bambance da ke tsakaninsu bai fa shafi littafin alƙur'ani mai girma
Allahu akbar
kowannensu ya yarda alƙur'ani mai girma in ka kira shi zai zo ya saurara sarkin musulmi mai alfarma sultan ya ce to irin wannan fikira irin wannan tunanin da ake da shi ni zan jagoranci taron baki ɗaya
Allahu akbar
ana shi zai jagoranta idan yau aka ce ƙungiyar izala ce take shirya irin wannan taro in mun gayyace ku mun san irin gayyatar da za mu yi in mun ce ku zo za ku zo ko ba za ku zo ba sai kun saba zuwa to amma yanzu dukkan ƙungiyoyi sun yarda cewa a irin wannan taro muna da challenges da kalubale iri-iri ana rama na suru gandu na ce yakan yi kira'a wani ya bin magana yakan yi kira'a irin na larabawa yakan yi kuma irin na tsangaya sai na ce na gargajiya da muka taso a kai dukkanin mu bi wannan hanya ai ba ni nake faɗi ba wanda ke faɗin labarin shi ne ke cewa yana iya irin namu na gargajiya ƙur'ani ba gargajiya ba ne alƙur'ani littafi ne na asali na Allah maɗaukakin sarki wanda kowa da kowa ya ainihin wato aminta littafi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ya girbe kowa alƙur'ani duk wanda ke raye a yau ya tashi ya ji alƙur'ani a gidansu kuma watakila akwai irin hanyoyin da ya biyo don haddan ƙur'ani ko karatun alƙur'ani mai girma yanzu ga shi da ƙira'ar da yake amma yakan iya yin murya da sauti irin na larabawa ba ma wannan ba yanzu digirin sa biyu akan fannoni na ƙira'a na alƙur'ani wanda in zai tsaya ya yi bayani ya karantar mun sanya muhadara wanda za a yi irin wanda aka saba yi na ƙungiya kafin Ramadan in Allah ya yarda za a yi muhadara na alarammomi a ƙara bayyana musu yadda tajwidi na alƙur'ani da ƙira'at suke da yadda ainihin wato sanin ulum daban-daban na alƙur'ani wanda za a yi kuma a nan headquarter kuma in Allah ya yarda wannan taron za a yi shi sati guda kafin taron da za a haɗa kowa da kowa to sai ya zama ƙoƙarin da nake isar da saƙon wa ƴan uwa da muka tara su a Kaduna don su gane muhimmancin taron nan da ake so al'ummar musu halatta taro ne ba na ƙungiyar mu kawai ba taro ne na sauran ƙungiyoyi baki ɗaya da nake magana da su a sai harcin yana tafiya gaba ɗaya duniya baki ɗaya ban sani sauraron da ake yi al'umma ne suke sauraro wuri daban-daban kuma ban yi cikakken bayanin da kowa zai iya ganewa ba kwaɗaitarwa nake yi ga al'ummar mu sai dai maganan da yake kafin ta fito daga wurin sultan kafin ta fito daga sauran ƙungiyoyi koda ma sun yi Allah ya taimake mu da wannan kungiya tana da media mai karbi tana kuma karbuwa ga al'umma suna fahimta ta daga yin wannan magana masu fassarawa suka fassara irin bayanan da Sheikh Dr. Ibrahim Jalal ga malamai yayi lokacin da aka gama bada labarin hadisi tif aka ce daga nan sai wanda ya halaka ya halaka kowa da irin tunanin sa ɗan siyasa suka fara tunanin siyasa lissafin su kaza ne ya kamata ku mana adalci ya kamata ku gane abin da muke iya yanzu akalla in kace ina za mu samu kuɗi mun saba taro ko ba mu saba ba
sosai
mun saba akalla muna da masallatan juma'a sama da 10,000 har zuwa 10,015 karkashin wannan kungiya daratar masallatan shine Dr. Ibrahim Jalo jajin go shugaban majalisar ba daga nan office za mu bada umarni ga kowane masallaci dauki calculator ɗinka don Allah ka buga juma'a nan ne zuwa in muna son kowane masallaci izala ya ba mu naira 10,000 kacal 10,000 daga wannan masallaci 10,000 so 10,015 10,000 naira times 15,000 zai baka miliyan 150 miliyan 150 aka yi sati hudu ana nema ya baka nawa miliyan 600 wannan ba tare da murni ne kowa ba muka ce yin izala ko ba mu za ku ba ko ba za ku ba ba
sun saba
naira 10,000 kawai ba ne yawa ba akwai masallacin da in mun ce su bada 100,000 za su baya nan masallacin na iya bada miliyan guda na so ba kai lissafin masallacin mu 10,015 kowa ya bada naira 10,000 ku ga wancan dan jarida in muka yi wata 6 muna tara wannan muka tara sannan mai lissafin za mu je wurin wani mu nemo taimako shi ne cewa zai zo ya nemo taimako ko ba an je wurin wani minista ko wane ne ai al'adan addini haka aka san malamai su kawo gudumawansu na karantarwa masu kuɗi su kawo taimakon tallafi ina son gaya muku ba alfahari mun yi taro a nan mun tara duniyar musulmi shugaban radatul alamin islami shugaban haɗin kan ƙungiyoyin musulunci na duniya Abdul Musin Turki na wancan lokaci mun kawo shi ya zo ya halarci wannan taro namu na conference kun san nawa ka kashe ba sai na faɗa ba kuɗaɗe ne masu yawa bayan Allah suka bayar mun yi irin wannan taro na conference a Lagos ta fawa ƙwarewa mun tara mutane ƴan arewa suka shiga road safety da ke Lagos suka ce wallahi an tara mutum sama da miliyan guda amma ba su san mutane masu ladabi da biyayya irin waɗannan ƴan ƙungiyar izala babu wanda ya bitin traffic ko so ɗaya in aka ji mu sun tsara a irin wannan taro mun gayyaci shugabanni daban-daban akwai wani wanda muka gayyata a lokacin ba zai iya kawo kansa da jirgin sama ba cikin shugabanni da muka gayyata daga kungiyar cikin abin da muka samu muka yi shetan jirgin sama ya je ya dauko mana shi ya kawo
Allahu akbar
taro ne ya yi akalla shekara 10
to
bani ga mu ba alfahari ba duk abin da aka ce muna ciki in Allah ya sa mu zo kawai ciki shi wannan dottijin ko tsohon ba zai shiga ciki ba ina son gaya mu komai alkhairin abin ba zai shiga ba saboda haka ya saba zage-zage da faɗin maganganu a kanmu duk lokacin da ya yi magana ko cin mutunci ko zagi ni abin da nake jira kawai bayan sa ɗaukaka Allah ke kawo
Allahu akbar
ya saba mun shi mutum bari in gaya muku wani magana akwai masallacin su a nan Abuja guda ɗaya wata mata ta zo nan ta same ni a headquarter ta bugo ina so ku rike wannan kuma wallahi tallahi billahi labarin da nake faɗi su sun sani da mutane sa matan nan tace na ga wani masallacin izala dake ya suna unguwancan guzafe an kasa karasawa kullun lancin nake da Allah shugaba ka bani dama in karasa ban nuna mata muna da wani bambanci ba, nace bismillah ki hakuri zan kira kuma zan yi magana a zo sai a gaya miki lokacin da zaki karasa. Na dauki waya na bugawa ɗaya daga cikin maluman su a Jos, nace ga wata mata bayar Allah ta zo ta ga masallacin mu tana so kuma ta karasa mana fi sabilillah. Yace Allahu akbar Allahu akbar, Allah ya saka mata da kai. Nace je ka ga wa mallam. Sai ce shugaba ce to ba ba ni kwana daya. Nace na kara ma kwana biyu. Bayan kwana biyu sai kira ni. Yace don Allah shugaba kai hakuri. Wallahi wannan magana in na faɗa daga wurin ka aka samu ni kaina matsayi na san kore ne. Abinda za a yi kira mataimakin sawa ne, ka mishi magana ya je mishi magana. Na buga waya na kira mataimakin nace ga wani nasara da Allah ya bamu, wata baiwar Allah tana so ta karasa mana masallacin mun nan na guzabe da kullum ake lancin bakara. Yace Allahu akbar Allah ya saka da mata da alheri. Nace a gaya wa mallam. Yace to bani kwana uku kamar almara. Bayan kwana uku na buga mishi sai ce akar makalla Allah ya sauke.
Amin.
Nace amin. Ce Allah ya sauke. Nace amin. Ce Allah ya sauke. Nace amin. Nace me faru? Yace wallahi ba magana da bamu ba. Yace in dai alkhairin nan na gina masallaci in ta hannunka yazo ba sa so. Ce ba sa so. Nace ba so ce. Nace kuma kuke bin sa haka? Ce to ya zamu. Nace da yadda zamu. Saboda haka kun ga kokarin da aka yi alheri ne bai zo za a gina mai masallaci, amma da ke ta hanya na ne ba ya so. To me kuke tsammani in aka ce wannan ina ciki zai shiga? Kuma cikin tattaunawar da muka yi da zama a ɗauki decision ɗin akwai wakilin sace, akwai wakilin sace da su aka zauna aka yi komai da suka gane cewa to in wannan abu aka yi alkhairin suna kallon gaba ɗaya da yake ni na fara fitowa ne magana zai dawo kaina, za a rika cewa taron balala ne, to shikenan an fasa. Bayan haka bari a bada sanarwa. Wannan abin tausayi, abin tausayi. To saboda haka mu mun saba in ba ku manta ba ko lokacin da ya ce da Kabiru Gombe da Balalau wannan yara Allah ya shirye su, Allah ya keɓo wayo ko sun tafi ƙasan Turawa ba mu san da me za su dawo mana da shi ba da alheri kuka da kuma za mu sa a gaice ka Turai din taron ahlus sunna na Turai ka je ka yi jawabi wai sani. Saboda haka in kuwa na yi wannan bayani ne saboda ya fito ya wasu maganganu da yawa, amma ba raddi muke so mu yi ba, sai dai mu ƙara gaya wa jama'a duk abin da muke ciki in na alkhairi ne. Ni ina so in tabbatar muku duk taron da muke sai mu aika musu a rubuce da Mallam Ibrahim Idris fatan na kan ba su sai an ce ku kai hatta taron buɗe masallacin nace da sun rubuto min suna gayyata ta da naji. Ran da ake buɗe masallacin wani minista guda biyu cikin ministocin Najeriya ya bugo mini cewa shugaba za mu je buɗe masallacin ku, gashi na kasa samun location number ina ne ake buɗewa. Nace ban minti biyar zan tura mana location. Na buga na kira shugaban kwamitin buɗe masallacin nace turo min address ɗin masallacin, akwai waɗansu bayin Allah da za su zo buɗewa. Nace shugaba Allah ya saka maka da alheri. Suka turo min kuma na tura musu. Abu da haka mun ɗauke su ‘yan uwa ne, mun ɗauke su ƙoƙari ake yi idan akwai wani alkhairi da ya fito ta wurinsu za mu ƙarfafa al’umma su haɗu su yi abin da ya kamata. To amma yanzu kulle-kullen da ake yi yaya za a kai saƙon zuwa ga gwamnati ta hana taron, kuma za ka yi mamaki da suwa ake shiryawa? Za ka yi mamaki sannan wadansu sun ba wa taron mummunan fahimta cewa zuwa za a yi zauna kawai a ta karatun alqur'ani domin in an yi karatun qur'ani a nemi halaka wadansu ana ramma yanzu qur'ani ya zama shine abin halaka al'umma alqur'ani mai Allah ya ce wanu nazzil
wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin
ya
wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara
hay yanzu Allah ya ce walau ja'alnahu qur'anan
walau ja'alnahu qur'anan ma'jamiyan la qalu lana fussilat ayatu
ya ya
wa arabi qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifaa
wallahi ku ga wannan da ya jawabi wani ko tsohon wuziri ne ku ga mashi bayanan da yayi na nuna cewa za a haɗu a karanta alqur'ani domin neman halaka wadansu mu ba haka neman farko qur'ani baya halaka kowa qur'ani waraka qur'ani waraka zai warakar da wanda bai da lafiya in an karanta shi za a samu zaman lafiya idan ka karanta alqur'ani baka ma roki Allah da shi ba baka ce Allah ya biya min bukata ba sai Allah ya dubi me yake bukatar da ke zuciyanka saboda karatun qur'ani Allah ya biya maka Allah na kunyan makarantun qur'ani ba sai ya daga hannu yayi addu'a ya roka ba domin karatun ibada akwai addu'a ta ibada akwai ta masala ka nemi biyan bukatun ka Allah ka min kaza Allah ka min kaza saboda haka wannan taro yan uwa kamar yadda na fadi tun farko taro ne wanda yake akwai kokarin hada kan al'umma musulmi ba kuma don komai ba don ƙara haduwa akan littafin Allah akwai lakcoci da za a yi a ƙara fahimtar da al'umma yanzu shugaban majalisar malamai ke fadi in kaga alarmomi mu yan tsangaya irin kokarin su wurin haddan alqur'ani amma zaka tausaya musu
wallahi
akwai da yawa daga cikin su sun yi haddan alqur'ani ba su san ma'anar alqur'ani wani ma zai yanko wani ayan qur'ani sai ya hada ta da wata magana kawai da ta daidai da Hausa ya dauka haka ne fasara haka ne ko babu ba irin su bane da muka bari ba a dauki matakai ba wayannan yan kala kato suke kokarin diban su saboda sun ga sun yi haddan qur'ani sun kuma su yan kala kato sun ce qur'ani kawai suke so to shi yanzu duk inda alqur'ani yake za a dire shi amma idan aka tsaya aka mishi bayani ya gane alqur'ani da sunna tare suke tafiya Allah ya saukar da alqur'ani don ayi bayanin sunna wa anzalna ilaika dhikra litubayyana
lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun
saboda haka wannan littafin na alqur'ani an saukar da shi ne wa manzon Allah don ya bayyana wa mutane irin abin da aka saukar mishi sai yayi bayani bayanin kuma shine hadisai in mun samu sabani da ne da kai qur'ani ya ce farudduhu ila Allahi war rasuli
fa in tanaza'tum bi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir
sai Allah ya ce
zalika khairun wa ahsanu tawila
na samu sabani na ce haka ka ce ba haka ba Allah ya ce mu mayar wa littafin Allah mu mayar da shi ga sunnar manzon Allah ina ne littafin Allah alqur'ani ina ne sunna hadisi za a duba to wannan taron zai ƙara jawo alarmomi mu na tsangaya har ma muna kokari a tabbatar da an yi tarjaman alqur'ani zuwa ajami gefe ɗaya karatun rubutun alqur'ani gefe ɗaya fassaran da ajami idan ya karanta qur'ani sai ya ga ajami me ya fassara ayan da ya karanta cikin wannan kaga ya samu ƙaruwa akwai ɗan calligraphy za a yi exhibition na qur'ani ga qur'anin da ya shekara dubu kaza ga yadda yake ga yadda aka rubuta shi ga yadda ake haddasa a da ga kuma ci gaban zamani da ya zo yadda ake iya haddan shafi biyu a rana wanda yake hadda da allo ya san allonsa ƙarshe ran da ya wanke wuri kaza ne wanda ya yi hadda da shafin alqur'ani in ana karatu in ya kawo ƙarshen shafin an san shafi ɗaya da yake karantawa a sallan tarawih haka ne ko ba haka ba saboda kowanne da dabaru da hikimomi abinda muke kira da sauran ƴan uwan mu a hadis sunna har yanzu kofar mu abu da take don Allah don girman Allah wanda duk yake cikin wannan taron akwai abinda ya gani in an yi shi saba wa Allah in an yi shi ba daidai ba ya sanar da mu ya ba mu sanarwar cewa a gyara kaza mun yi alƙawari za mu gyara insha Allah za mu ga yawa mai alfarma san din musulmi cewa kaza da aka ce a gyara sai a gyara amma wani kila ba shi kake rufi ba kofar mu abu da take kofofin mu abu da suke duk lokacin da ka buga waya zaka same mu a to me dalilin ka da sai ka shiga media ka ce kaza don a san ka ina fata sauran ƴan uwan musulmi za su ƙara taka tsantsan da ƙarshe wani hadisi ɗaya tak na so in karanta mana na manzon Allah tsira da amincin Allah su mutu a gare shi wanda wannan hadisi idan mun ɗauke shi mun yi aiki da shi zai ƙara taimaka mana wurin kiyaye martaban ƴan uwanmu martaban shugabanninmu malamu babu shakka ƴan siyasa suna da tunani irin nasu ban sani ba ko kun ji bayanin wani daga cikin elite manya na wannan ƙasa yace da yakan ba wannan gwamnati shawara ya fito yayi magana a gyara policy kaza da kaza amma yanzu ya daina faɗa saboda baya son gwamnatin ta ci nasara wata kila kun ji kenan ga barna nan ba zai iya faɗa ba saboda in ya faɗa gwamnatin za ta ji kuma ta gyara in ta gyara ta yi nasara to shi ba nasara yake so Qur'ani kuma cewa yayi wata'awanu 'alal birri wattaqwa
wata'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan
kuma alqur'ani ya nuna mana wannan al'umma ita ce fiyayyen al'umma saboda alkhairanta kuntum khayra ummati
nukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar
shikenan
wa tu'minuna bil
darajar wannan al'umma shine ta muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar ta yi umarni da aiki mai kyau ta hana mummunan aiki abinda nake fahimta shine ana kokarin daura al'ummarmu kan kiyayya ga jagorori shugabanni ko da sun yi abin kirki ba a son a bayyana don kasu ci nasara yayin da sauran kasashen musulmi kullum addu'arsu shine Allah ya shiryi shugabanninsu don shari'a shugabannin shine alkhairi ga al'umma baki da to abinda nake cewa kai dan siyasa da kamar da ajin siyasa kuma addu'a ka shine ka ci nasara ka samu cin zabe ko to baka tunani randa Allah ya baka zaben nan kai ma kana neman malaman nan da sauran al'umma su taya ka su rika maka da addu'a ka gama lafiya idan ne sabin ka yanzu shine wanda suke kai duk yadda za a bata su a ci mutuncinsu don kar su yi nasara saboda ka samu to ran da kai ka samu ba ka son ka ci nasara to kai ma Allah na iya jarraba ka ran da Allah ya kawo ka wannan mulkin sai Allah ya sanya wa talaka wanda da kake zuga su cewa su yi bore wa shugabanni kai ma Allah shi ke mallakan zukata sai ya juye zukatan talakawan zuwa ga kiyayya gare ka saboda ka ya kamata a yi adalci to wa'anda suka rage cikin al'umma ake ganin kimarsu da darajarsu su ne maluma idan aka zubar da martabar maluman da darajarsu babu wanda ya rage kuma mai daraja shikenan kowa ba zai faɗa aji ba to kai ma lokacin da ba mai faɗi aji kana neman a taya ka sai Allah ya hana wanda za su taya ka ya kamata ka yi wa kanka adalci to shi yasa wannan hadisi na manzon Allah manzon Allah ya yi wannan hadisi yana nuna ƙarshen zamanin irin abin da zai faru da wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku hadisin Sauban yake manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace yushikul umam an tadaa alaikum kama tadaa al-aqlatu ila qasatiha fa qala qa'ilun aw min qillatin nahnu yawma idhin qala bal antum yawma idhin kaseerun walakinnakum gutha'un ka gutha'is sayy la yanzi annallahu min suduri aduikum almahabba mahabbatan minkum wa yuqdhifanna allahu fi qulubikum alwahn qala qa'ilun ya rasulallah wa mal wahn qala hubbu ad-dunya wa karahiyatu al-maut abinda manzo Allah yace shine wannan al'umma tamu ta musulmi an kusa al'ummomi na duniya ta yi musu cha akai yahudawa sun taso musulmi mutanen hindu sun taso nasara sun taso mushrikai sun taso kowane kafiri a duniya yana neman ya zai yaki musulunci da musulmi irin yadda aka tasarwa musulmi kai ka ce kaman akwashi na cin abinci aka kewaye ga masu cin abinci suna jin yunwa kowa na bukatar ya ci wannan abincin kenan haka za a mai da musulmi ta ko ina ana cece kuce ana kokarin cin mutuncinsa da walakar shi sai wani sahabi ya ce ya rasulullah saboda lokacin muna ɗan kankani za a yi mana haka sai manzo Allah ya ce ina kuna da yawa amma yawan ku a wannan lokaci kamar ba mai amfani bane kamar taron yayi da in an yi ruwan sama zai ɗebo totuwa da yayi da abubuwa iri-iri ya zo wurin lambatu sai kaga yayin nan ya tsaya a sama ruwa ya wuce mai kyau duk da ruwan zai je ya amfanar da amfani ya fitar amma yayin ba shi da amfani saboda haka za ku zamanto ga kuna kamar taron tsintsiya da baya iya shara saboda me zai faru sai manzon Allah ya ce Allah madaukakin sarki la yanzi annallahu min suduri aduikum mahabba mahabbata minku Allah zai sanya wato a cire Allah zai cire wato kauna ko kwarjini da kafirai suke kallo naku suna tsoron musulmi suna kallon shi da daraja to a irin wannan lokaci Allah zai cire darajar su a cikin zukata kwarjinin nan da musulmi suke da shi da tasirin da suke da shi sai Allah madaukakin sarki sai ya cire shi sai ya zama kafiran da in sun ga cargi su ji tsoro in sun ganka suna jin tsoro sai ya zamanto cin hanci da rashawa tare ake yi shaye-shaye tare ake yi in ana neman mata tare ake yi waɗansu abubuwa na saɓawa Allah tare da su ake yi sai ya zamanto ba musulmi bai da wani kwarjini da tasiri a wurinsu bayan haka sai Allah ya sanya muku rauni a cikin zukatanku sai wani sahabi ya ce ya rasulullah menene raunin da za a sa mana sai manzo Allah ya ce hubbud dunya son duniya da kuma kin mutuwa wa karahiyatul maut son duniya kowa na so in kaji mutum ya tashi yana jawabi ya ce ai kuɗi aka ba su to kai me aka baka kake wannan jawabi me kokarin ya nuna kuɗi aka ba don araba shi ma yanzu kuɗin aka ba shi don yayi wannan magana ko zaka yi mamakin wani hadisi na manzon Allah tsirara minkin Allah su tabbata a gare shi zai ƙara maka ƙarfi hadisin Abu Huraira manzo Allah ya ce la yazalu qalbul qabir shaban fi ithnai mutum yana ƙara girma yana ƙara zama dottijo zuciyarsa na komawa danye irin na matashi cikin son abubuwa guda biyu ba abin da yake so kamar abu biyu menene fi hubbid dunya wa tul am son duniya da son burace-buracen sa ya cika yanzu wannan tsohon da yake magana da an za an koma an kunshi an bashi wani kunshi an ce muna son mu ganka a wurin wannan taro yanzu zaka ganshi a wurin saboda zuciyar danya ce tana son duniya tana sha'awa saboda haka kenan zaka ga mai maganan cewa neman duniya ake yi ana kaza to shi ma ba abin da yake so fi da duniya saboda haka musulmi idan kuna so idan muna so mu ƙara dawowa darajar mu da martabar mu ya ainihin wato ƙara karbuwa to mu komo zuwa ga Allah subhanahu wataala mu gyara al'amuran mu idan mun gyara al'amuran mu sai Allah ya ƙara taimakon mu kuma babu abin da zai gyara mana sai alqur'ani sai karantarwa sai ikhlasi sai mun koma zuwa ga Allah mu haƙura da ainihin wato cece kuce alqur'ani ya zama to mai mana wa'azi alqur'ani yana maganin ainihin wato girman kai abubuwa guda uku ko hudu idan ya shiga zuciyar mutum da waya yake warkewa in girman kai ya shige shi to ko an karanta mishi hadisi ba ya iya kafa ina son ga muku su dai wayannan ɗan wannan akwai lokacin da muka hadu kun san kungiyar izalar tamu ita ce wanda in an je aikin haji take raba masallatai a ko ina a makka unguwa unguwa ana wasu wallahi ina ran sai ga Sheikh Muhammad Kabir Haruna yana yake kaman yana bacci amma yana ci akwai masallacin da muka je a masallacin ko dai kullun kwai ko mai gammo ko dan gobir duk masallatai ne a makka daya daga cikin maluman da yazo muka hadu za a yi wa'azi da shi masallacin gaba daya kowa na wadul yumna ala lisra kowa haka yasa shi ma ranar sai muka ga ya kama ko bai kama ba
ya kama
a wasu bukur ne ko
wasu bukur
ya kama saboda me saboda yanzu baya cikin mutanen sa yanzu yazo ya ga masallaci gaba da shi kada bai sake hannu ya sallama washagari da biyu suka zo suka ganshi sai ya sake saboda yanzu sun ganshi za su kai labari headquarter kaga ba bautan Allah yake bautan headquarter ne saboda ku riga gadi yadda mutanen suke kuma sannan idan aka zo ana taro in harkar duniya ce harkar rabu harkar menene akwai wani gwamna da ya gance mu ya ce da ni da shi kawai ke so ya gani Malam Kabiru ya sani da gwamna ya ce zai ba da saƙo na ce to ni zan yi tafiya babban sakatare ku tsaya ku karɓi saƙo shi ya ce ina ba inda zan je sai an kawo na karɓa haka dai ko ba haka ba nan ya kwana ni na yi gaba saboda haka an kai zuciyar ne ai ba ma radi da amma yanzu ina ta'aliki ne akan abin da ya gaba kada ku manta da liki saboda haka ina fata ku ga yanzu saƙon ya isa ko ku ƙara ya isa to wa in qutun qudna saboda haka muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya albarka wannan taro in ba za ka zo ba kai wa taron fatan alkhairi taron nan ko kungiyar izala ita kadai take so ta yi wannan taro wallahi za ta iya kuma za mu iya daukan dawainiya ba tare da kowa ya bamu ko sisin kobo ba a kanin mu ya mu Allah ya bamu damar al'ummanmu sun gamsu da me muke bi marayu kawai da muke tallafawa sun ce bai kamata a tallafa wa maraya ba har maraya ma sun mishi hasara maraya ma kana mishi hasara university duk abin da ya kamata a ce an yi muna nan muna tsaye muna tabbatar da cewa mun yi abin da ya kamata muna fata Allah madaukakin sarki ya taimake mu ita gwamnati muna mata addu'a muna mata fatan alkhairi babu wanda zai taro a irin wannan lokaci ko a wani zamani ne sai ya gayyaci shugaba da ke jagorancin wannan zamani zamanin Goodluck Jonathan yana shugaban kasa bamu da kowace irin alaka da Goodluck har yayi gwamnatinsa ya kare ina shugaban izala wallahi tallahi billahi ban taba da rubutu da shi ba
Allahu akbar
ban taba zama da shi ina shugaban kungiyar izala amma bai hana ba lokacin da zamu yi taro a Lagos muka ce babban bako na musamman shugaba Goodluck Ebele Jonathan sai tura mana na madisan boye wata ciki saboda shi ba musulmi ba saboda haka me zai sa za mu yanzu ba za mu gayyaci Bola Tinubu ba zamaninsa ne kuma sannan mai kaunanmu ne ya zo ya yi sallah a masallacin da ban san iyaka ba in muna da nasiyan da za mu mishi muna da hanyar da muke iya aika mishi nasiya kuma ba za mu yi wa shugaba nasiha mu zo kan mimbari mu ce jiya nan ina tare da shi na mishi nasiha na ce gyara kaza gyara kaza har mutanen gwamnatin suna tsoron su tattauna irin wasu abubuwa da wasu malama domin da zaran su yi magana da su za ka je kan mimbari saboda JJC ne yanzu ya fara hulɗa da mutane mai Allah ya sa mu dace a hankali zai koya Allah ya sa mu dace ina fata Allah madaukakin sarki ya mana jagora wannan taro ba taron kungiyar izala ba ce amma kungiyar izala na ba taron cikakken goyon baya sauran kungiyoyin ɗariƙoƙi daban-daban duk suna ba wa taron goyon baya kowanne zai zo da salon al'ummarsa kuma in Allah ya yarda za mu iya ƙoƙarinmu mu ga cewa an yi taron ba tare da an yi wani abu da ya fita daga karantarwar alƙur'ani da sunna duk abin da zamu iya zama in kaga wani abu ya faru wallahi sai dan ya fi karfin mu amma duk abin da zamu fada a gyara zamu iya kokari kuma duk wanda suka ci zarafin mu ko suka fadi ba daidai akan mu ba saboda ba su fahimta ba Allah ya fahimtar da su kuma wallahi mun yafe musu wallahi mun yafe musu ko ba zamu waya mu kalli wannan kuma su zo mu tafi su zo mu tafi Allah madaukakin sarki ya kara mana jagora subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
Allahu akbar Allahu akbar